أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wasatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala, za mu ci gaba da karatu. Kamar kullum muna masu farawa da kankan da kai da miƙa kokon bara zuwa ga Al-Hayyu Al-Qayyum ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da kuma aiki da karantarwa na Qur'ani. Iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu da aminanmu da zuriyarmu, muna roƙon Allah ta'ala ya musu rahama da jinƙai, ya kuma yafe musu kurakuransu. Mu da muke raye, Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai, ya ɗauki rayuwarmu akan imani. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa dukkan ibadu da muke a wannan wata, da addu'o'i da muke a wannan wata, da dukkan sauran ayyuka na nagarta, Allah ta'ala ya karɓe su ya amsa mana. Wurare da muka kasa a matsayinmu na ƴan adam, muna roƙon Allah ta'ala a cikin rahamarsa Allah ya yafe mana. Abubuwa da suka dame mu a ƙasar mu Najeriya, tun daga matsala ta tsaro, gurɓacewar tarbiyya, mutuwar zuciya, talauci da kuncin rayuwa, muna roƙon Allah ta'ala ya sauƙaƙa wa kowa a ciki. Wanda yake da matsala, Allah ta'ala ya magance mana. Waɗanda suke tada fitintunu kala-kala, tun daga terrorism, banditry da kidnapping, muna roƙon Allah ta'ala ya shirye su. In ba za su shiri ba, Allah ya sa dukkan bala'i da suka wawuso ya ƙare a kansu. Yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na tara, darasi na 19 a wannan wata na Ramadan, hijira shekara ta 1447 insha Allah ta'ala. Muna cikin suratul nisa, sura ta 4 daga cikin jerin gwanan surorin Qur'ani. Daga sama jiya mun tsaya daidai kan aya ta 12, yau za mu tashi akan aya ta 13 insha Allah. Gabanin karatu ɗazun mun rufe tafsiri na iyaye mata, wanda muka yi waɗannan gajerun surori guda 10 daga suratul Fil zuwa suratul Nas. Muna roƙon Allah ta'ala ya amfanar da mu da shi gabaki ɗaya. Bayan tashi a karatu kuma na koma gida, nake samun labari akwai wani wanmu bawan Allah na ƙwarai da Allah ya ɗauki rayuwarsa kusan wata 2 da kaɗan, Allah ta'ala bai sa na sani ba. Ɗazu dotansa, wato ƴarsa, take gaya wa iyalina a darasi na mata cewa ai babanta ya rasu, kuma ta san alaƙarsa da malam. Har ga Allah ban sani ba, duk da dai mutum ne mai muhimmanci gare ni, mai muhimmanci a society, amma wallahi ban ji labari ba. Allah ya ɓoye labarin daga gare ni. Shi ne barista Abdulzani Muhammad Bello, asali da shi ne national president na Muslim Lawyers Association of Nigeria gaba daya. Ya shugabanci dukkan lauyoyi musulmi na Najeriya, ya zama shugabansu. Mutum ne mai riko da addini, mutum ne mai sanin ya kamata, mai halin dattaku, mai kishin addini da kuma kasa gaba daya, mutum ne mai son taimako, mutum ne mai zumunci, mutum ne mai juriya da hakuri, mutum ne mai yafiya. Rabota da shi na ƙarshe shi ne ya yi ciyarin wani taro da na gabatar da lecture a Gombe State University, wanda Muslim Lawyers Association of Nigeria suka shirya Gombe branch. Idan zan tuna zai zama kamar 20 ne ga April 2025, kasa da shekara ɗaya. Muna wurin mun gada da shi a high table, mun yi tadi da makamantansu. Not knowing cewa ashe a ƙarshen December na samu labarin Allah ya ɗauki rayuwarsa kamar da ake gaya mini ɗazu. Lecture lokacin da ya yi magana ne a kan the future of legal practice, how artificial intelligence is revolutionizing the profession. To da yake lauya ne kuma wanda suka shirya din a ƙarƙashinsa suka yi aiki a baya, to shi ya zo ya ciya da muna ta'aziyya zuwa ga iyalansa da ƴan uwansa da jini da sauran lauyoyi da suka yi aiki tare da wanda ya shugabance su, da abokanansa da makwabtansa da dukkan jama'ar da suka taɓu dalilin mutuwarsa. Allah ta'ala ya gafarta masa ya yafe masa, kuma Allah ya ba ku ladan hakuri. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma falnasbir wal nahtasib. Muna roƙon Allah ta'ala ya albarkaci bayansa, Allah ya kula da zuriyarsa bayansa, Allah ya kula da zuriyarsa bayansa. Dukka cikin taron mu anan a zahiri ko a masu sauraron mu, duk wanda aka masa rasuwa, muna roƙon Allah ta'ala ya bashi ladan hakuri, ya kuma gafarta wa mamatansa ko mamacinsa, ko da mu bamu samu labari ba. In akwai tambaya mai munasaba, injiniya bismillah.
Na'am, malami tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum.
Na'am, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Sai Allah ya ji dan iyayen malam da nalaran ma.
Amin ya hayyu ya qayyum.
Yace tambaya.
Na'am.
Gonar ce aka yi ta masallaci kuma ta kai nisabin zakka. Shin akwai zakka a amfanin gonar? A shawuwa lafiya daga Umar Abubakar USS.
Imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi a cikin littafinsa na Al-Majmu', volume na 5, namba na 481 zuwa da 2 zuwa da 83, ya ce a inda yadda aka faɗi tambayar haka take, ya ce babu zakka a kan amfanin gona na masallaci da yake masallaci da aka yi don public interest. Dukkan abin da yake public interest ne, ba mallakar wani mutum ɗaya ba ko wasu taron jama'a da suka hada kuɗi suka yi, an yi shi don public interest ne. To a magana mafi inganci babu zakka a kansa. In amfanin gona ne aka yi shi na public interest, masallaci ne, masallacin nan ba na mutum ɗaya ba ne, wakafi ne na al'umma ne gaba ɗaya, sai masallacin ya fara yin noma don ya samu kuɗin shiga ya yi wasu harkoki, wannan amfanin gona na masallaci a magana mafi inganci babu zakka a kansa. Saboda dalili na farko, idan muka duba zakka an wajabta ta ne a kan abin da mu muka mallaka ɗaiɗaiku, kamar da tafsirin Ibn Abbas Allah ya kara masa yadda ya tabbatar da khudh min amwalihim sadaqatan tuzakkiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim. A ƙarƙashin wannan aya cikin suratul Tauba ko aya ta 103, yana cewa dukkan abin da aka tara shi don public interest ne, to a ka'ida ta addini babu zakka akan wannan gaba ɗaya. In dai public interest ne, ba a cire zakka a kai. Don haka idan masallaci ya tara kuɗi, wannan kuɗin sai ya tara sai ya yi noma, to ya zama public interest. To public interest babu zakka kwata-kwata a kai, insha Allahu ta'ala. Haka Sheikh bin Bas rahmatullahi alai ya ƙara da cewa a cikin Majmu'un Fatawa nasa, volume na 14, namba na 37, yana cewa ko da kuɗi aka tara na gina masallaci, ko na gina community school, ko na gina makabarta, ko gina wani abu mai kama da haka, yace ko da kuɗin nan ya kai zakka, to ba za a cire mar zakka ba. wanda ya masa tambaya yace shine aka bashi kudi na gina masallaci, kudin ya shekara a wurin sa ba a fara ginawa ba, amma ya kai zakka za a cire zakka, yace ba za a cire ba, don masallaci public interest ne, tunda ba individual interest bane ba a cire zakka a kudin da yake na public interest. Sai yace ba za a cire ba, amma tunda an baka kudin gina masallaci, to abin da ya dace kai a gaggauta gina masallacin. So da ka any kudi da yake mallakan masallaci ne na account, makaranta ce ta community aka yi ta ba individual makaranta da wani investing ba, kudi ne na makabarta, kudi ne da aka tara don a yi wani ainihin empowerment center na community ba na individual ba, da kudin da abin da ya shigo a ka'ida babu zakka a kai. Wannan shari'a ta yi sauki a kan insha Allah ta'ala babu zakka, don haka wannan tambayar babu zakka a kanta insha Allah ta'ala. Ah, sorry. Assalamu alaikum. Right on the right on the other side. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Muna maraba da daya daga cikin yan uwanmu kuma waga alaramma. Akbar gani Abdullahi Abdulzaria shi a matsayin wa yake gare shi da ba sani ba. A ni da yake muka ga mun ce mun yake ina kanina. Okay. Eh, in mun gabu da shi ce mun yake ina kanina. So gaga ni ya ce kai ka ce baba, shi ya ce kai kani ne. So ne kake so a fada?
A na shi ne.
Shine Right Honorable Dr. Tajuddin Abbas wanda yake kuma speaker na House of Representatives. Muna maraba da zuwa kai Your Excellency, Allah ta'ala ya albarka. Shugabanci da ake, Allah ya kara jagoranci, Allah ya dora ku akan daidai, shaidan Allah ya sa ku fi karfinsa, duk abin da zai kai ku aljanna Allah ya ba ku ikon yinsa, abin da yake gayi to fushin Allah, Allah ya nisance ku daga gare shi, duk abin da zai kara tsoron Allah, Allah ya taimake ku akai, duk abin da zai kara muku tausayin talaka, Allah ya taimake ku akai, duk abin da zai kuntata wa talaka, Allah ta'ala ya nisantar da ku daga gare shi da mu gaba daya. Nauyi da Allah ya dora muku, Allah ta'ala ya sa ya zama sadadin da za ku bi shi ku shiga aljanna. Muna baraba da zuwa insha Allah da dukkan jama'ar da suka rako shi insha Allah. Sai bismillah.
Na malami tambaya ta gaba yake cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Yace Allah madaukakin sarki ya cika iyayenmu baki da.
Amin ya ayyu ya qayyum.
Idan Allah ya jini ya karanta wa malam tambayar nan nawa. Domin mutane suna neman wato hakikanin abin da ke cikin gaskiyar wannan bayanin da zan yi. Yake cewa malam, yaya ake yin sujjadar hannuwa ta bayan sallama? Sannan wasu idan za su yi sujjadar sai sun zauna a zaune za su yi kafara, sannan in za su tafi sujjadar su sake yin kafara, wasu kuma ba sa yi, wanne ne daidai? Malam dan Allah mai daidai, jazakumullahu khairan.
Lajinatu da'ima lil buhuthil ilmiya, a jerin gwanan fatawoyinsu volume na 8 a namba na 7 sun ce ana yin sujjadar rakanuwa kala biyu ne, akwai qabla salam, akwai ba'da salam, gabanin ayi sallama da kuma bayan an yi sallama. Suka ce wanda mutum ya yi ragi a sallah, wani abu ya manta ya rage, to a ka'ida bayan ya kammala tahiyya gabanin ya yi sallama sai ya yi sujjada ɗaya, ya ƙara yin na biyu, idan ya ɗago a magana mafi inganci ba sai ya ƙara yin tahiyya ba sai ya sallama. Idan kuma ƙari ne mutum ya yi a sallah, to a ƙa'ida zai bari sai ya fita a sallah ɗin ya yi sallama, sai ya yi sujjada guda biyu, sai ya dawo ya zauna yana zama ba sai ya ƙara tahiyya ba sai ya yi sallama. Sannan sai suka ce na uku, idan mutum ya samu kokwanto amma yana rinjayar da wani abu akan wani abu, to a ka'ida suka ce zai yi qabla salam ko ba'da salam? Ba'da salam. Amma in ya samu kokwanto akan abu biyu, ya gagara rinjayar da ɗaya akan ɗaya, babu rinjaye, to anan zai yi qabla salam. So duk inda ka rinjayar da wani abu kana ga 60% da ina ga nayi, 40 ban yi ba, to ba'da salam ne. In kuma kokwanton ya zama 50-50%, babu ɗaya da ya rinjaye ɗaya, to anan qabla salam ne. Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi a cikin Sharhul Mumti ala Zadul Mustaqni ya fitar da su hukunce muhimmai a kan sujjada rakanuwa a sallah, shi ne sujjada na forgetfulness. Yana cewa a cikin volume na uku namba na 389 yana cewa idan mutum yana cikin sallah sai yayi wani abu na shari'a amma a wurin da ba nasa ba, min babil misal, a cikin ruku'i ana subhana rabbiyal azim, sai manta a ruku'i sai wanda ake asjada subhana rabbiyal a'la, yace kaga abu ne an shar'anta amma sai dauko addu'a sujada yayi ta a ruku'i ko yayi ta ruku'i ya sujada. Anan yace idan ya idan da sallan zai yi sujada ta me zai yi ta ba'adi, amma sai yace inda zai yi ba'adi shine idan yana ruku'in sai yayi subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la, sai ya tuna ai ba shi bane sai yayi deletion wannan sai subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim, to kaga wanda ya ji dicin din nan ya zama kari, to anan shine ba adin. Amma in ko yayi kokari yayi wanda ba shine a gurbin ba kuma bai meye ba sai bayan ya idar da sallah ko kuma ya bar gaban sai ya tuna, to anan magana mafi inganci yace kabli zai yi. Iya da littafi mai muhimmanci dan pamphlet ne mai muhimmanci sunansa risalatun fi ahkami sujudus sahwi, wato message ne akan yadda yake karantar da mu yadda ake kokarin gyara sallah in ta bace, yana da hukunce-hukunce da dama. Tambayar ka ta biyu shine cewa zai yi kabbara ne yana zaune ko kuma idan yana tafiya, dukkanin wani kowanne ka dauka akwai dalili mai karfi, amma wanda yafi karfi shine cewa in zaka tafi sujada ta rafaduwan zaka yi kabbara lokacin tafiya, saboda hadisi da yake muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim rahmatullahi alaihi, wanda Imam al-Bukhari rahimahullah ta shi hadisi na 403 manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yana cewa yukabbir hina yasjudu, yana kabbara ne a lokacin da yake yin sujada. Kaga hina iya nufin kaman a time da kake yi, ba a lokacin zaka yi kai ba, a lokacin da yake yi ne. So zaka lokacin da zaka yi kabbara na sujudu sahwi Allahu akbar, to kana kabbaran kana tafiya sujada. Wace addu'a ake yi? Ala ayi halin ba a samu wata tabbatacciyar addu'a ingantacciya ta sujudu sahwi ba, sai dai wannan hadisi shi ma shiga cikin babin sallu kamar ra'aytumuni usalli, hadithin Malik ibn al-Huwairith 603 a Bukhari, cewa ana yin addu'a ce irin wanda ake a cikin sujadar sallah, subhana rabbiyal a'la ko subuhun quddusu rabbul mala'ikati war-ruh, ko wata addu'a tabbatacciya in aka yi ta yayi sai mutai Allahu akbar yi sujada daya, ya dago ya kara Allahu akbar ya sake dagowa, yana dagowa sai yayi sallama ba sai ya kara yin tahiyya ba, in ya kara tahiyya kuma sallar sa tayi bata baci ba. Wallahu ta'ala a'lam. Zamu tashi a cikin suratul nisa insha Allah ta'ala daidai kan aya ta dau aran ma aya ta 13 ne ko jiya mun kammala magana akan rabon gado, ya dauke mu kwana uku da ya shafi haƙoƙin rabon gado wanda ake ba wa iyaye idan ɗa ya rasu, wanda ake ba wa ƴaƴa idan iyaye sun rasu, sannan kuma da wanda ake ba wa ƴan uwa, wato kaman mata in miji ya rasu, da wanda ake ba wa miji in mace ta rasu, da kuma ƴan uwa ta ɓangaren mahaifiya. To waɗannan su muka yi magana a kai, ƙwaya ɗaya ne ba mu yi magana ba, shi kuma yana ƙarshen suratul nisa aya ta 176 ita ce aya ta ƙarshe, wannan kuma ta mai nisan kwana ne a cikinmu, don wanda zai ga ƙarshen nisa'in nan sai wanda Allah ta'ala ya sa yake da ƙarin kwanaki, mai yiwuwa mu gani, mai yiwuwa ba da mu za a yi ba da wasu za a yi. Wallahu ta'ala a'lam. Allah dai ɗauki rayuwarmu da imani, abu ne na nisan kwana, Allah ne ya san me zai faru, Allah shi sa mu wanye lafiya. A'lam ma bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. من همزه ونفخه ونفثه تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا.
الله يتي تلك حدود الله ونن سوني إياكوكي نا الله ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. تلك حدود الله waɗancan da aka bayyana su ne iyakoki na Allah. Waɗanne ababe? Shi tilka kaman ismul ishara ne a larabci, wato ana pointing. In ka ce haza wannan, in ka ce za ka wancan, is far from you. In ka ce hazihi wannan kusa da kai, in za ka ce waccan sai ka ce me?
Tilka.
Tilka waccan abinda yake far away sai ka ce tilka. So Allah ya ce tilka hududullah, waɗancan limit ne na Allah, iyakoki ne, jurisdiction ne na Allah. Ya sanya iyakoki, ayi kaza kada ayi kaza. Shi yasa Allah ta'ala yana da jurisdiction nasa. Akwai jurisdiction na yi nayi abinda yake wajibi gare mu, akwai jurisdiction na ya haramta cewa kada a kuskura aikata. Duk abinda yake na wajibi, sallah, zakka, azumi da muke a yanzu a Ramadana, ciyarwa fi sabilillahi, biyayya ga iyaye, kula da iyalai, biyan kuɗin makarantar yara, kula da tarbiyyarsu, duka jurisdiction ne na Allah na me na umurni. Ba mu cin abinci da rana a Ramadana saboda jurisdiction ne na Allah ya haramtar da a ci abincin. Ke sa a ciki Allah ya ce ya yi setting limits. Limits din akwai na ku yi nayi, na akwai ku bari mun bari. So da ya ce tilkan nan ishara ne zuwa ga hukuncen gado da muka karanta, inda Allah ya raba gado. Kamar da muka faɗa a farkon musulunci a lokacin jahiliya, ba a ba wa mata gado. Uwa ma da mutum ta haife shi, ana iya raba gadon babansa a bashi ita a gado, ya ɗauki uwarsa a matsayin kadarar gado, wani ya kai ta gida yana mu'amalan aure kamar yadda babansa yake zama da ita. Ba a ba wa matan aure gado, ba a ba wa ‘ya’ya gado. Zuwan musulunci ne wajarta cewa kar a raba mata a gado, bayan kada a raba su, yanzu su ma suna da haƙƙi a cikin gado. Gabanin zuwan musulunci babu wannan. In muka duba irin ancient Greek civilization da ancient ainihin kamar Egyptian civilization da ancient Roman civilization, a tarihinsu gaba ɗaya ba a ba wa mata gado. Before zuwan musulunci, waɗannan civilization sun ba su ma san mace na da haƙƙin gado ba, sanda addinin musulunci ya yi emancipating mace, ya ce a bata gado, su ma suka fara bayarwa. Shi yasa Allah ya ce wannan raba gado da muka yi, tilka hududullah, iyakoki ne na Allah. Kar ku zo ku yi challenging, me yasa aka ce wani wano ba kaza, wani wano ba kaza. Ai Allah ya riga ya yi limit. Akwai inda ake ba da 1 over 2, akwai 1 over 4, akwai 1 over 8, akwai 1 over 6, akwai 1 over 3, akwai 2 over 3. Waɗannan su ne fractions guda shida da Allah ya kira su a Qur'ani na raban gado. Sai kuma masu cin gado bil asaba, wanda suke jira a raba wa kowa nata abinda ya saura su zo su ɗebe. Shi ne kamar ɗa namiji yana da asaba, baba yana iya samun asaba, ɗan uwa na wurin uwa da uba in mutum ya rasu na kalala shi ma yana da asaba. Su ne wanda ba su da limit, sai an ba duk wani mai rabo-rabo abinda ya saura su sai a ba su. To yadda Allah ya raba nan sai ya ce mana tilka hududullah, wannan iyakokin Allah ne. Ma'anan hudud jam'i ne na haddun, haddun shi ne singular, hududun kuma plural ne. Alahi darasi ana ce masa jam'u taksir, wato plural ne da aka karya siffar singular nasa. So da aka ce tilka hududullah, iyakokin Allah ne waɗancan. Inda an ce tilka haddullah sai zama wancan iyakar Allah, to sai zama iyakokin na Allah limit ne saka, ashe ba dai bane suna da yawa. A ɓangaren umurni akwai limit, a ɓangaren hani akwai me limit. Don haka tilkan nan a na hau ka'ida ismul ishara ne kuma muftada ne.
hududun ladin mudafun wa mudafun ilayhi ne kuma asluhu shine khabarul mubtada so daka tilka hududun la wadancan dukkanin su iyakoki ne na Allah subhanahu wataala iyakokin Allah a shari'a ga dukkan halittun sa na mutane saboda shi maganar Allah a Qur'ani ba ta takaita ne zuwa ga musulmi kadai ba dukkan dan adam da aljani Allah ta'ala yana magana da shi a Qur'ani limit na Allah iyakokin biyu suke rabuwa generally na farko akwai hududul wajibat al'amura na wajibai da Allah ya umurce mu sallah zakka azumi kyautatawa iyale daukar nauyin iyalai kiyaye haƙƙin makwabta cire zakka raba gado duk da makamantan su wannan kaga abubuwa ne na wajibai akwai kuma iyakoki su kuma na haramun a nisanci shan giya a nisanci shirka a nisanci kariya a nisanci cin amana a nisanci zalunci a nisanci duk abin da Allah ya haramta wannan su kuma limits ne na kada aikata so daga akwai hududul wajibat akwai hududul muharramat wato akwai iyakokin tilas akwai iyakokin kuma kar a kuskura ayi to bawan Allah da kware shine mai kokari duk inda aka ce ayi yana yin kokari ya ga yayi kuma day on a daily basis yana kokari ya ga yayi improving inda aka hana kaida no one is perfect amma bawan Allah da kware kullun kokarin sa ta yaya za a yi minimizing kasawarsa abinda Allah ya haramta ta yaya za a yi na kara takaita su kullun bawan Allah da kware ya zama bin umurnin mu na Allah karuwa yake nisantan sabon Allah raguwa yake a wajen bin Allah muna ci gaba a kasawar mu muna kokarin yin me rage adadin sa waɗannan su ne limits guda biyu na Allah da yake mu rika kiyaye su kuma daman dukkan manufa ta aiko annabi gare mu shine dan ya karantar da mu waɗannan limits din na muharramat mu nisanta na wajibat mu aikata aran ba kana da ayoyi a Qur'ani ko da misali ɗaya ko biyu da za su bayyana mana iyakoki na Allah in akwai misalai ka kawo su
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون
arama ya kawo mana misalan ayoyi guda biyu a Qur'ani duka suratul Baqara amma bari na fara da ta biyun gabanin mu da ta farko ta biyun Allah yace tilka hududullahi muhallu shahid ta biyun at-talaqu maratan ya zama bakara aya ta 229 sai ce tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududullahi fa ulaika humuz zalimun sai ce wannan sune iyakoki na Allah ya sa limit sai ce fala ta'taduha kada ku yi crossing ku fita daga limit din wato ku rayu cikin abin da Allah ya wajabta muku da wanda ya halattar muku kar ku fita cikin halaccin Allah kaga sai ce fala ta'taduha kar ku yi ta'addancin ketar iyaka a ta biyu da ya kawo mana ita ce uhilla lakum lailatu siyami rafathu ila nisa'ikum aya ta nawa 187 haka ne Allah ya muku albarka kaga anan sai yace tilka hududullahi fala taqrabuha wadancan iyakoki na Allah ne kar ku kuskura ku kusance su wannan shi ne abinda Allah ya haramta shi abinda Allah ya haramta kar ku je kusa da shi abinda ya wajabta da wanda ya halatta kuma ku rayu a cikin su to kaga shingen Allah biyu ne akwai shingen umurni akwai shingen hali so daka fala ta'taduha ku rayu a cikin abinda aka halatta fala taqrabuha kada ku kusanci abinda aka haramta wadannan ayoyi duka biyu a bakara ne ta farko 229 ta biyu 187 don haka mu rika kiyaye iyakokin Allah shine amfanin addini mu rika kokari umurni muna bi hani muna nisanta Allah ya samu wani lafiya wa may yuti illaha wa rasula duk wanda yayi wa Allah sa'a da manzonsa duk wanda yayi wa Allah da manzonsa biyayya yudkhilhu jannatin Allah zai sanya shi a cikin aljanna kaga anan wurin sai Allah ya ce wa may yuti illaha wa rasulahu bai ce wa may yuti illaha kuma wa may yuti rasulahu ba sai ya ce wanda yayi wa Allah da manzonsa da'a da'a da yace saboda a ka'ida na addini bin manzon Allah bin Allah ne saboda ai ba mu bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sai dan Allah ya aiko shi so by implication in muka bi annabi Allah muke bi dan annabi dan aikan Allah ne shi yasa ba a maimaita cewa sai mun bi annabi ba kawai wanda ya bi Allah da manzonsa don bin Allah da manzonsa bi ne guda daya kuma annabin bai zuwa da wani sako sai sakon da Allah ta'ala ya umurce shi da shi a ran ma kana da misali akan wannan da zai ba Qur'ani ɗaya ko biyu
wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi iznillah ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا
قارب ما دينا تقسم مدعين تبعي ba zuna ce aya biya ka duka a bakare yanzu na ce misalan biya ka duka a cikin nisa'i wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi iznillah Allah yace ba mu aiko manzo ba sai dai dan a masa biyayya da izinin Allah kaga kenan ashe bin annabi Muhammad bin Allah ne wannan zai zama suratul nisa aya ta 64 ba mu aiko annabi ba sai dai dan a bi shi da izinin Allah shi yasa babu dama mutum ya ce na yarda da Allah na yarda da Qur'ani amma ban yarda da maganganun annabi Muhammad ba ai ba zai yi addinin ba sai ya ra'ayi na farko ta ina muka san Allah ta hanyar annabi muka san Allah na biyu ta ina muka samu Qur'ani ta hanyar annabi muka samu Qur'ani sai muka yarda da Allah muka karbi Qur'ani maganganun manzon Allah da suka dafa sai muka ce a su ba mu yarda da su ba sai ka ga wannan ai ya zama rashin hankali ba yadda za a yi mutum mai hankali ya karbi Qur'anin da ya zo daga gare shi kuma Qur'anin ya ce maka shi annabin baya magana a kan son rai sai dai in wahayi aka masa kuma shi annabin ka yarda ce ka yarda da shi amma maganganunsa baka yarda da su ba in ka ce baka yarda da su ba sai ka rusa su kace babu su to sai mu ce kawo wanda ya faɗa ai ba dama ɗan adam ya zo duniya ya yi addini 23 years 13 years in Makka 10 a Madina a ce ba maganganunsa maganganun da aka yi gabanin ya zo ai akwai su kuma an rubuta su waƙe ma da aka yi ba maganar Allah ba gabanin ai koshi ga su shu'ara'ul jahiliya babu su to tun da ka ce wannan ba nasa bane ina nasan suke ai ba dama ka kore baka kawo wani ba a shekara 23 nan me da me da me ya fada shi yasa bin hadisi bin qur'ani ne bin qur'ani bin hadisi ne ba a raba su gabaki daya shi yasa Allah yace mai yuti ir rasul faqad ata Allah duk wanda yayi wa manzon Allah biyayya to a gaya masa Allah yayi wa biyayya saboda ba ka raba Allah da annabinsa ba za ka taɓa raba su ba in dai Allah ya baka raba shi da annabinsa ba mafhum sayyid shi yasa ka'idar addini ana addini ne da bin qur'ani da bin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na uku da ijma'in malamai da suka yi waɗannan su suka fi komai karfi a karfin hujja qur'ani ne number 1 number 2 shine hadisai number 3 shine ijma'in malamai duk inda ka rusa qur'ani ko hadisi to addinin gaba ɗaya ake rusawa saboda babu dama addini ya tsaya ba tare da an yi aiki da qur'ani da hadisai ba duk inda aka rusa qur'ani an rusa addini duk inda aka rusa hadisai wallahi al'azim an rusa addini don haka Allah ta'ala ya ce wa may yuti illaha wa rasulahu duk wanda ya bi Allah ya bi manzonsa menene sakamakon sa yudkhilhu jannatin Allah zai shigar da shi aljanna aljanna sai ya ce jannat a matsayin plural wato aljannonin kala-kala ne a karatun baya ai mun yi bayani yadda suka zo cikin suratul rahman ba sai mun maimaita ba a wurin ko Allah zai shigar da shi aljanna tajri min tahtiha al-anhar wanda korama ke gudana a ciki jama'a aljanna fa ba dai take da duniya ba mu rika bambancewa saboda wani lokaci sabo yau da kullun yana sa mu rika dauka wai ni'imar aljanna tana kama da ni'imar duniya Allah ba dai suke ba duk jin dadinka a duniya in mutun ya shiga aljanna na sakan dai wallahi bai ga da duniya kawai bata lokaci akai sakan dai manzon Allah yace a aljanna tana mantar da mutun dukkan rayuwar duniya na dadi sannan azabar wuta na sakan daya daga an sa mutun aka dawo shi annabi yace duk dadin da yaji a duniya zai manta shi yasa Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yake cewa ma fil janna min ad-dunya illa al-asma hadithin ya cikin baihaqi hadisi na 321 yace duk abin da yake aljanna bai kama da komai a duniya ba abin da kawai suka yi tarayya shine sunan in an ce maka aljanna akwai hurul ain to sunan irin na duniya ne shine kawai zaka tuna an ce matan aljanna an ce akwai matasa ghilman waɗanda suke mukhalladun da makamantansu sai ka tuna cewa a duniya ma akwai matasa to sun yi tarayya ne kare a sunan in aljanna aka ce mata akwai ɗakunan isa to kawai da sunan ya dace in an ce aljanna akwai zuma ko akwai madara ba fa irin ta duniya bane abinda kawai suka yi tarayya shine sunan kana cire sunan wallahi babu abinda suka yi kama da shi to wannan shine ribar bin Allah da manzansa shine wancan gidan aljanna za a ba mutum kuma aljanna babu doka free society ne aljanna babu wani jurisdiction ko legislation da za a ce an yi doka wai da ba kira legislation sai aka kalli right of verbal wato a duniya ne ake da legislation Allah bai ce ku yi ku bari amma muka shiga aljanna wallahi duk abinda kake so zaka aikata shi yasa kala rawai Allah ya ji kansa yace su suka shiga aljanna su ne mai aljanna yan giyan aljanna yace wallahi yan giyan zai zama aljanna to kaga laifinsa mai abin laifi a ciki ya hakura da ta duniya don ta lahira kuma ya je aljanna yace aljanna zai samu mota lafiyayya sai ya cire sanarsa ka ya yi ta danna ta tana kara sai manzon Allah ya ce wai su waye ne wannan sai ce su kada rawi ne to mu na sani wa iya da mu yace ya iya da mu ba na sa bane a aljanna free society ne babu wani wai doka wai karkai kaza je kai duk abin da kake so don babu cutar da wani daman a duniya ana legislation ne don ai protecting cutar da wani to a aljanna babu wani wanda za a cutar kawai za a more ne yadda ake bukata shi yasa aljanna in ka shiga dadin aljanna ya fi karfin dan adam ya iya sanin sa shi yasa an kana ga ayoyin da Allah yake ba mu siffar aljanna zaka san aljanna aljanna ce wallahi ba duniya bace arama ba mai misalin aya da ko biyu
yutafu alaihim bi sihafin min dhahabin wa akwab
wa la
وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون
جزاكم الله خيرا مثالي نفرق تكن سورة الزخرف آية 71 الله تعالى يكي تيمان إتاء الجنة دن يطاف أنا مستوى في أتكن تدمي بصحاف من ذهب وأكواب da ainihin trace da kofuna na zinare za a sa hurul aini da matasan aljanna suna zuwa wajen yan aljanna ana sabin din su irin yadda ake sabin manya a duniya to shi wannan plate din na zinare ne tunda a duniya an haramta mana cin abinci a plate din duniya na zinare muka kiyaye to mun je aljanna da shi za a zo da shi plate din zinare ne kofunan da za a tari yan aljanna da shi shi ma na zinare ne kuma a cikin ta ma tashtahi al-anfus dukkan abun da rai take so aljanna akwai shi in ka sawwara wani irin jin dadi da kake so daga ka sawwara sai a zo maka da shi kana zauna sai ka ce kana sha'awan jirgi mai kama da haka wanda zai rika tafiya upside down sama ka tafi sama ka sauko to a wurin malaki za su ga maka irin wannan jirgin in ka ce kada son jirgi na kai kadai ne mai ɗakin bacci a ciki mai kaza da kaza mai talabijin da kaza da kaza wallahi kana buɗe ido sai ga an ka maka shi gaba gare ka wata ladzul ayun duk abun da zai faranta ido in ka ce kana so ka gani ko menene aljanna za a kawo maka shi kuma Allah ta'ala ya ce wa antum fiha khaliduna kuma ku a cikin aljanna za ku tawwata ne din a cikin aljanna babu ranar da za a fita a cikin aljanna an shiga jama'a ko a nan duniya ni'ima in ta kai ni'ima in ka shiga wani wurin ka fito sai ya gane kai ba kauye ai gida ne amma har ga Allah wani gidan ya ɗi wani kuma ko a duniya mota ce wata motar gaskiya ta wata yanzu in ka je kauye na fanta mai ka ɗauko wani gida a kauyen maybe gidansa bai wuce miliyan 5 or 6 ba idan ka zo da shi nan Abuja ba zai gyara banɗakin wani gidan ba banɗaki dai ba zai iya yi ba akwai banɗakin da an kashe masa sama da 20 miliyan naira kaga gida a wani wuri da aka kawo a wani wurin kuma ba zai gyara banɗaki baya ɗaya ba wata motar yanzu in ka je ka naira miliyan 2 za ka saye ta har ga Allah akwai wata mota da kudin sabis din ta miliyan 2 to wannan fa tun a duniya ba fa dai lahira ba a duniyar a cikin ƙasa ɗaya amma mun ga ababen daban-daban suke wani agogon naira 10,000 ka saye shi har ga Allah wani in ka ji kudin sa agogon ne sai a ce maka dala miliyan 5 aka saye shi sunan su ɗaya amma har ga Allah ka san ba iri ɗaya bane ka tabbatar ba iri ɗaya bane yanzu ba wai fa aljanna ba gida ne a duniya za a gina ko a yi hotel jama'a akwai hotels a duniya in ka kalle su ka kalli gidan da kake rayuwa in ka je ka kwana sai ka da memory ya zauna maka shekara 10 ba zaman tashi ba saboda dukkan gidanka in ka je ka ga yadda aka tsara wani hotel ka san ya fi karfin sa to kuma wannan fa ba fa a duniya ba aljanna Allah yake magana ginin da tsarin na Allah ne da mala'ikunsa ba dan adam yayi ba yanzu the most expensive hotel a duniya yana Las Vegas a America why what happens in Vegas stays in Vegas so shi ne the most expensive hotel a duniya sunansa the Embassy Suite Sky Villa ba a bada hayan kwana ɗaya sai kwana biyu mafi ƙanƙantan apartment iya da rooms guda biyu da ɗan ƙaramin swimming pool da kuma ɗan wurin exercise in ka biya kwana biyu mafi ƙanƙantansa shine dala 200,000 48 hours za ka biya aƙalla kuɗin da yake kusan naira miliyan 300 a kwana biyu amma yau idan ka shiga ƙauyenmu sai ka samu wani hotel din naira 10,000 ne kwana daya. Wani ya ce 3,000, ni dai ban san na 3,000 ba, amma dai na 10,000 na san shi. Wannan hotel shine the most expensive a duniya. Kai ko anan Afirka akwai hotel anan Marrakesh a Morocco, sunansa the Grand Riad, R-A-A-D, Riad. Kwana ɗaya yana kai $55,000 to $60,000. Roughly kana biyan naira miliyan 80 ka je ka kwana ɗaya 24 hours. To wannan fa jama'a a duniya ne. Mu tambaye kanmu, to ya kuma aljanna take da Allah? In dai wannan a duniya ne aka yi wannan, kuma baya ga haka aljannan nan da Allah zai baka don Allah waye zai biya kuɗin ta? Don Allah, wannan ba ɗakin duniya, ka kashe naira miliyan 300 in 2 days. Don Allah waye isa ya biya sakamakon zaman jin daɗin aljanna in ba Allah ne babu kyauta ba? Babu wanda ya isa. Shi yasa ita aljannan kyauta ne in aka baka. Kuma ƙarin daɗi babu cefane, ba biyan school fees, babu biyan rent. Kuma da ikon Allah za ka yi kuli gari babu tashin hankali. Ka ji arma gyara zama. To wannan a duniya kenan yayi ga aljanna, yasa Allah ya ce jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kuma ita aljanna akwai korama da ke gudana karkashin da aran ma wani korama.
Masalul jannati allati wu'ida al-muttaqun fiha anharun min ma'in ghayri asin وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى.
جزاكم الله خيرا. wannan cikin suratul Muhammad aya ta 15. Allah yace misalan aljanna dai alƙawari ga masu takawa, fiha anharun min ma'in ghayri asin, a cikin ta akwai ruwa, akwai korama na ruwa wanda yake ba mai zantsi ba, mai daɗi ne. Na farko sunan ruwan duniya ne kawai ya dace da ruwan aljanna, bayan nan babu inda su ta haɗa alaƙa. Sannan wa anharu min asalin min labanin lam yataghayyar ta'amu, akwai kuma korama na nono wanda ɗanɗanon bai canja ba. Ibn Uthaymeen rahimahullah tafsirin wannan aya yace wannan korama na nonon ba irin nonon rakumi ne ko kuma na saniya da muke sha a duniya ba, nono ne na musamman na aljanna. Sai na uku wani korama, wa amharun min khamrin ladhatin lisharibina, sannan akwai korama na giya mai daɗi ga mashaya, irin wanda kana rabi Allah ya ji dan sai yake bukata. So zaka yin sai ka zaba, kai dan ruwa zaka zaba aljanna ko dan nono ko kuma dan giya ko dan zuma? Arama ne zaka zaba?
Dan duka ne.
Arama dan duka, kaji kada arama ne da sokai wai shi duka hudu ya da. Wato zaka zama kai ne a shi dukan aljanna kenan, a arama kenan. Sannan wa anharun, Allah yake min asalin musaffa, akwai zuma tatacciya, ba wai zuma ce ta kudan zuma ba, ita zuma ta aljanna ne. Sunan ne kawai ya dace da na duniya. Waɗannan korama duka Allah ta'ala ya ba mu su, kuma babu gaba, babu kiyayya, babu hasada. Duk aljanna ba wani wanda suka a gaba da kiyayya ka ce ya dame ka, wallahi hasada ta yi, wallahi babu hasada a aljanna, kowa yana son kowa a gidan aljanna ne. Allah ya ce khalidina fiha, a cikin aljannan za su zauna su dawwama, kuma an shiga har abada ne. Khalidina fiha abada, za ka kawo mana misalin khalidina da ta abada a ranar?
Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. قد احسن الله له رزقا.
wannan cikin suratul talaq kenan ko, aya ta 11 ta biyu daga karshe ko, kaga muhallu shari ce khalidina fiha abada. Kalmar abada ke bayyana duk wanda ya shiga aljanna ba a fita, ita wuta ana iya shiga wasu su fita wasu su dawama mai imani duk kankantan kwatankwacin imani yana iya shiga wuta yayin remedial ko prevail sai daga ba a fito da shi akai shi aljanna amma ita aljanna duk wanda ya fara da shigar ta to ba ran da zai fita ba a tsufa ba a gajiya ba ta zama bore kwata kwata in ka shiga aljanna daga nan dindin dindin din ne ba a fita Allah ka ba mu aljanna shi yasa Allah yace abada qad ahsana Allahu lahu rizqa wato Allah ta'ala ya kyautata arziki ka shiga aljanna jama'a abinda Allah yace an kyautata arzikin sa akwai mai kokonto dan Allah yanzu ko manyan duniya ne shugabannin manyan duniya suka ce kai wannan abu ya kyautata ai ka san iyaka ne a jin dadi to bari Allah da kansa anan yace wannan arzikin ya kyautata yayi kyau kuma ahsana yace kalmar ahsan ya kawo shi da mubalaga wato kan ma na hakika ne inda Allah aljanna Allah ta'ala ka ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna da iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu kuma Allah yace wa zalikal fawzul azim wannan rabo ne wanda yake mai girma wallahi jama'a duk wanda ya shiga aljanna ya rabauta duk wanda ya shiga aljanna ya samu rabo wanda yake mai girma rabautuwa shine ka shiga aljanna ka kauce wuta in Allah ya ba mu aljanna har ga Allah ni wuta ko kallo ba zan ji ba duk da aljanna an yi bayani cewa dan aljanna yana iya kallon yan wuta to a ran ma akwai window wuta a aljanna ni nawa zan kulle ne ko kallo ba zan ji ba wallahi na hakura in dai za a ga yan wuta to na hakura aljannan nan mu za mu zauna kuma ba fita a cikin ta yawo saboda mai Allah da kansa yace rabo ne mai girma akwai aya akan wannan ko babu a bamu misali da yan akwai
kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anin nar wa udkhila aljannata faqad faal wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur
faman zuhziha 'anin nar wa udkhila aljannata faqad faal shine muhallu shahid cikin Ali Imran aya ta nawa 185 Allah ya maka albarka ka dace haka ne 185 daidai ne muhallu shahid Allah yace faman zuhziha 'anil nari wanda aka nisantar da shi daga wuta wa udkhila aljannata aka shigar da shi aljanna faqad faz haqiqa ya rabauta duk wanda aka nisantar da shi daga wuta aka shigar aljanna ya samu rabo jama'a ko a duniya aka yi mummunan hatsarin jirgin sama ka fito lafiyar ka karam ba abin da ya shafi kamar yake fada wane ya aure arziki ai maganar da mai sunan babana ya zo ran nan yake ne gabanin azumi cewa idan kana tafiya a keke ka faɗi kai hatsari sai a ce Allah ya sa bai kurje ba in kana tafiya a mashin ko mota ka faɗi sai a ce Allah ya sa a ce
kare
ba a mashin a mota sai Allah ya sa bai mutu ba in a jirgi ne sai a ce Allah ya sa a samu gawar ba wato wai kai hadarin jirgin sama a samu gawar ka a hada waje daya a mata wanka a yi sallah a ce ga kabarin wane wai wallahi rabauta kai wai arziki ne a samu gawar ka a hada a jirgi sai a ce Allah ya sa a samu gawar wato kaga shi mai keke furjewa ake mai mota mai mashin sai a ce Allah ya sa bai kare ba mai mota sai a ce Allah ya sa bai rasu ba amma jirgi sai a ce Allah ya sa a samu gawar ai kaga mai keke ba a cewa Allah ya sa a samu gawar ne hasari amma jirgi sai a ce Allah ya sa gawar a same ta dai a samu dai a zo a mata da kafani a yi sutura a sallace ta a kai ta makabarta wato wai a samu gawar ka a hasarin jirgin sama ma rabautuwa kai to in dai wannan rabo ne yayi ga wanda ya je lafiya yana kallon wuta aka ce ba za ka bane shiga aljanna
Allahu
akbar dan nan rabo kai wannan in dai a duniya samun gawar ka a hade bata kakkarye ba bata kode ba wai rabautuwa ne yayi ga wanda ga wuta aka ce je aljanna ita wutar lahira fa yadda manzon Allah tsira da aminci sabata a gare shi ya fada wanda na yi magana a baya yana magana wannan aya ta Ali Imran ta 185 fa manzo zai aninna ya ce wutar lahira ta kan zo ta jahannama tana da 70,000 zimam wato tana da linzami guda 70,000 a kowa ya ce ma'a kulli zimam 70,000 malik ya jiruna ha a kowa da linzami mai gert guda daya mala'ika 70,000 ne ke rike da ita wato bed 70,000 kowane dai mala'ika 70,000 in kai computing zaka ga mala'ika biliyan 4 da miliyan 900 ne suke jawo jahannama suna jaye-jaye ta fisge ta jasa su jawo ta mala'ika daya zai iya zuwa ya kalli wannan universe da muke ciki ya mai ita upside down kwaya daya na bece na ji daukan duniya ya mai samanta har kasa yana bayani a ayar farko suratul fatir yace daren da aka isra'i da miraji da ni mala'ika jibril ya zo da fukafuki nawa 600 yace kwaya daya bude ta da dukkan sansanin sama 599 rizabu wadannan su ba san sabon Allah ba don Allah idan muka bi Allah wa muka taimaka kanmu muka taimaka in dai wadancan hadisi suna bin Allah ne da kai kuma dan mun sa bi Allah ba mu bi Allah ba wa muka cutar kanmu muka cutar wa yake tamu a halittun Allah wa yake tamu yanzu wannan ba kasar da muke kanta a in ka duba sun rana halitta ce ta Allah bai wa Allah ne ta ninka in ka dauki asalin volume dinta za ka saka kasa sau miliyan 1,300 a cikin ka kuma ba ta cika ba in za ka yi MT dinta ka mai da ita kwariya sai ka saka 1.3 size na kasa gaba ɗaya a cikin rana ba ta cika ba 1.3 miliyan da duk kafan nan ranar ba ta cika ba na duk duniyan gaba ɗaya ka ɗauke ta dukkan duniya da land da ocean sai ka saka 1.3 miliyan ba ta cika ba sannan Allah ta'ala yana da tauraro guda ɗaya da ya halitta astronomers suka ce na? Astronomers suka ce wannan tauraron shi kuma ya ninka rana sau 12 billion times kuma shi ma yana nan yana existed ya ninka rana wannan a ilimin duniya ba ta wannan ita ranar ya ninka ta 12 billion times ba fa miliyan ba so da Allah yau idan muka saƙi Allah ba muka cutar bin Allah da muka yi don kanmu ne in muka saƙi Allah kanmu muka cutar Allah ta'ala ya ba mu ikon binsa ya kare mu daga cutar da kanmu ya kuma sa mu shiga cikin bayan da suka masa biyayya don mu shiga aljanna dukkan rayuwar duniya shi ne a shiga aljanna in ba a samu aljanna ba an yi asara duk da right honorable Tajuddin M. Abbas speaker na House of Representatives ya nuna ba bukata amma dai zan kira shi ya hakuri ya zo ya gaisa da mutane yana da kyau wasu ai kawai a TV suke ganin ku yau dama ce tun da ka shigo ɗakin Allah albarkacin masallaci za su ga right honorable speaker to ai rahama ce da kuma ƴan uwantaka ne a zo a gaisa da su insha Allahu ta'ala insha Allah ba shi a yanzu kujera a rama ba shi take insha Allah bismillah shi ka azabu a azabu da din ba ko bai ba ko mai ya fi ko bismillah sai ba da to bismillah azauna a kawo ka zauna ba ko
Profesa mu kuma babban malamin mu tare da dan uwa na sahibi na kuma shugaba na kawar tashi saboda shi ne mataimakin shugaban karamar hukuma da na fito wadda na kwato ba na fito za ta hafa yan uwa wadda Allah ba a iko zuwa wannan matsala shi ne albarka ina muku tsalla ba ya yi ta biyu ne musulunci assalamu alaikum Na yi dai ƙoƙari in cije saboda neman na zo koyo ne in saurari mata ba na zo ne a matsayin shugaba ba kuma na zo da hukar siyasa ba ne ce ya sa ban so a ce na ce ko ni a wannan masallaci ba na zo in shiga da fita tamkarar da duk ƴan uwa wanda suka zo wajen nan suke zuwa saurari tafsirin malam so kuma fita ba tare da an san ko zuwa ne ne da ni tunani na malam zai ba ni wannan dama ni ma a cikin ƴan uwa wanda suka zo cikin wannan masallaci. To alhamdulillah da ya masa akan dole in ce wani abu. To abin da kawai zan ce shi ne ina makowa ba ta ne. Ina kuma fatan wannan wata na Ramadana ya zama shi ne babban shimfiɗa ga dukkan na shirya halayen. Kamar yadda malamin baki wannan wata ne wanda to abin da kai na alheri Allah na ninka maka ninki fari. Haka kuma duk wani abu na zunubi mutum ya ɗauko makansa to ana da tunanin shi ma zunubin da za a ninka ninki fari. Haka kuma mu a wajen muna ganin wata Ramadana wata ne da mutum zai kik ba kawai zai gyara halayensa ba zai zauna ya nazari na rayuwarsa gabaki ɗaya. Me yake mai kyau, me yake mare kyau, me ya kamata ya ja layi cewa a wannan watan ya daina wannan mummunan halin. To irin waɗannan abubuwa su ne abin da ya kamata ɗan uwa mu tsaya a gare su. Tunani na wanda zai yi watan Ramadana ya azumi 29 ko 30 ya kasance babu wani abu na mummunan halin da guda ɗaya da ya rage. To akwai kila alamar tambaya kan azuminsa. To muna fata, muna wa juna fata alheri. Allah Ubangiji ya sa ibadu da muke karɓa. Allah Ubangiji ya cika iyayenmu, malamanmu. Allah ya cikansu, Allah ya cika taimaka mu, Allah ya cika wanda ya taimaka musu. Mu kuma da irin bukatunmu Allah Ubangiji ya karɓa. Allah Ubangiji ya sa mu gama wannan wata mai albarka lafiya. Allah ya ba mu lafiya da cikinta. Ina ma kowa godiya da munna na kasancewa Allah ya raya shi ya ba shi lafiya don ya yi ibada na wannan wata wanda babu ibada wanda ya kai shi a dukkan hanyar tabbata abin nan dan Allah ya ibadu da Allah wa yake ba mu. Allah ba yi da saka a sharuwa lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan. Gabanin awate akwai dan sadaka da bayar bangare biyu. Bangare na farko ga hukumar masallaci da buɗe baki da ake shirya muku kullun na musamman. Right Honorable Tajuddin Abbas ya bada naira miliyan 5 wa wannan committee din. Haka insha Allah ta'ala buɗe baki da za a shirya gobe sai ya zama na musamman ne na kowa da kowa. Na biyu akwai committee na tafsiri karkashin Alhaji Shehu Abubakar da kuma Alhaji Garba Sani ya ba kwamiti gudumawan naira miliyan 5 ya zama miliyan 10 kenan. Sai an hada Allah ya biya da gidan aljanna, Allah ya biya bukatu na alkhairi, sharri Allah ya tsare, Allah ya cika mana mata. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.